Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana a yau 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022, za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata na wa'azi akan muhimmancin tuba ga dan Adam. Amma a wannan karam, muhimmancin tuba daga zunuban da suka bayyana a bainar jama'a.
Yake Zara'u, muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Mun samu bakuncin malamin da zai yi mana ƙarin haske akan muhimmancin tuba.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin. Yau mun samu bakuncin Malam Ahmad Muhammad Gombe da zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tuba da istighfari, musamman ma tuba daga zunuban da suke bayyane.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka yan uwa masu sauraron mu a ko ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki hada mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka, a wannan wata mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka cikin rayuwa, ya hada mu da dukkanin alkhairi da falala da dukkanin albarkatai da suke cikin wannan wata, ya amsa mana ibadunmu da addu'o'inmu. Ya Allah, ka zaunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen mu gaba daya. Ci gaba da tattaunawa da muka fara sati da ya gabata, yau za mu dora ne daga inda muka tsaya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce mun yi magana ne akan falalan istighfari da kuma tuba. Mun ji hadisi da ayoyi da suke nuna falala na istighfari da tuba da kuma fa'idan da mutum ke samu duniya da lahira sakamakon yawaita istighfari da yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan satin abin da za mu tattauna a wannan rana a daidai wannan lokaci, wa billahi tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah, shi ne dangane da tuban karan kanta. Menene ma tuba din? Menene ta'arifi ko kuma definition na tuba din? Me ake nufi da tuba? Za mu ji ana cewa tuba, tuba, tuba. Tuba dai kalma ce wacce Bahaushe ya dauko ta daga Larabci. Masdar ne na taba, ya tubu, taubatan. Daga wannan tauba din shine Bahaushe ce tuba. To ma'anan tuba ko abin da ake nufi da shi shine arruju'u ila Allah ta'ala wa tarkil ma'siyati wa nadmi ala fi'liha والعزم على عدم العودة إليها وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة من جميع الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة بالمسكتي معنى توبة shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da barin sabo da nadama akan aikata sabon da kuma daura damara da daura niyya cewa mutum ba zai kara komawa zuwa ga wannan zunubin ba suka ce tuban nan wajibi ne akan dukkanin musulmi namiji ne ko mace sanan tuban nan wajibi ne daga dukkan zunubai manja da kanana wannan da shine ma'anan tuba to idan muka ji wannan ma'anan tuba zai ba mu haske dangane da abin da zamu tattauna sake maimaitawa komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da barin sabo da yin nadama akan aikata sabon da kuma kulla niyyar na ba za a ƙara komawa zuwa ga wannan sabon da aka aikata ba wannan shine abin da ake nufi da ainihin tuba a takeici to tuban nan tana da sharuɗa waɗanda su suke sa tuban ta inganta sannan Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma ya umarce mu da tuba yace tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya kuma munai tabbas za ku rabauta idan kuka tuba za ku samu babban rabo ولعلكم تتقون كنا ماسو ساري نذاك سامو ببار ربو ساك مكون توبان لكي الله يقيا من أتكم وتعايا من جرما إتيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إتيا كما سي إيماني لفظ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا كما سي إيماني الله يتكرم ما سي إيماني يا كما سي إيماني يا كما سي إيماني a cikin alqur'ani mai girma a surori daban-daban ayoyi daban-daban da salon zance daban-daban har sau 89 Abdullahi bin Abbas yace duk lokacin da kaji Allah ya kiya ku masu imani to akwai buƙatar ka kasa kunnanka Allah zai gaya maka wani abin da zaka aikata ne dan ka rabauta duniya da lahira ko kuma zai hane ka ka bar wani abu dan barin wannan abun ya amfane ka ka samu rabo duniya da lahira to a wannan ayan Allah ci ya kuma su imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuhan tuba irin na mai zarar bunu taubatan nasuhan Imam al-Baghawi a cikin tafsirin shi yace malamai sun tattauna dangane da ma'anan tubu ila Allah taubatan nasuhan at-taubatan nasuh an samu daga Umar ibn al-Khattab da Ubay ibn Ka'ab da Mu'adh ibn Jabal Allah kara musu yadda manyan sahabbai suka ce ma'anan tubu ila Allah taubatan nasuhan dinnan shine an ya tuba shine mutun ya tuba daga ayyukan sabo bi ma'ana ya bar ayyukan sabo thumma la ya'uda ila adh-dhanbi sannan kuma kar ya kara komawa zuwa ga wannan zunubin kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i kamar da nono ba zai koma cikin hantsa ba a lokacin da aka tatsi nono daga hantsan saniya za a iya mai da wannan nonon ciki har abada to irin wannan niyyar ya kamata kai inda ba za ka ƙara koba ba zuwa ga wannan zunubin ba Imam al-Kalbi yace an yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badan mutun ya tuba ya istighfari da harshen shi da baki shi ne mai gafaran Allah yayin da dama a cikin zuciyar shi sannan kuma ya kame gangan jikin shi daga aikata wannan aikin da yake waɗannan kaɗan ne daga cikin ababen da magabata suka tattauna dangane da ainihin akwai ɗan su maganganun da ba wannan ba kamar da shi Imam al-Baghawi ya kawo cikin tafsirin shi amma zan takaitu akan wannan sannan tuba na daga cikin falalanta da kuma amfaninta da kuma muhimmancinta zance malamai suka ce annadamu yana da muhimmanci a wurin tuba nadama kafin ka tuba kai nadamin abin da ka aikata ka ji ba dadi cikin ranka shi yasa suka ce ma annadamu sharutun ra'isiyun aw huwa rukunut tawbatul a'zam shine dama a cikin rai dangane da aikin sabo wani sharadi ne babba shugaba ne daga cikin sharuɗa ko kuma rukuni ne mafi girma daga cikin rukunan tuba abin da zan yi zuwa ga haka akwai hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin littafin shi Musnad babban littafin shi na hadisi hadisi mai lamba 412 hadisi ne kuma ingantacce daga Abdullah ibn Maqil yace babana Maqil kenan ibn Muqarrin Allah kara masa yadda ya kasance a wurin Abdullah dan Mas'ud yace sai ji Abdullah dan Mas'ud yana cewa Abdullah ibn Maqil yake bada labarin baban shi Maqil ibn Muqarrin ya kasance a wurin babban sahabin nan Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yace sai ji Abdullah dan Mas'ud yana cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadamu taubatun nadama tuba ne nadama ita kanta tuba ce dan ba za ka tuba ba sai kai nadama in ba kai nadama ba sai dai ka tuba a baki amma a cikin zuciya ko a jikinka shi yasa kai nadama daga ayyukan sabo kai nadama ka zubar da hawaye dangane da ayyukan sabo da kake lalle wannan ba karamin abu bane da ainihin Allah ke so kuma yake tabbatar da imanin mutum da kuma jin zafin da ganin girman Allah shi yasa mutum yake nadama kuma yake zubar da hawaye shi yasa ɗaya daga cikin magabata Hasan al-Basri yake tala tanzur ila al-ma'siyati wanzur ila man asaita kar ka kalli sabon da ka aikata karama ce ko babba kalli girman wanda ka sabawa komai kankantar sabo komai kankantar zunubi kar ka kalli wannan kalli girman wanda ka sabawa shine fa mahaliccinka wanda ya samar da kai daga babu wanda rayuwanka da mutuwanka ke hannun shi lafiyanka da rashin lafiyanka ke hannun shi samun ka da rashin ka ke hannun shi rayuwanka gaba daya a hannun shi take wanda in ya ga dama cikin sakan daya sai ya karbi rayuwanka ya ga dama cikin sakan daya ya dora maka rashin lafiya ya ga dama sakan daya ya maka duk abin da ya ga dama babu mai kare ka kuma in ba shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake son mu da mu yawaita tuba daga ayyukan sabo Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma ya faɗa mana a cikin wata aya cikin suratul nisa'i yace innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima innamat tawbatu sani dai tuba wacce take karbabbiya Allah a wurin Allah subhanahu wataala lil ladina ya'maluna as-su'a ga wadannan da suke aikata ayyukan sabo bi jahalatin da jahilci bisa ganganci tun mai tubuna min qaribin sannan suke tuba da gaggawa suke tuba min qaribin da sun yi zunubin ba sa bata lokaci sai su tuba su ji bakin ciki su yi nadama fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan su ne Allah ke karban tuban su ya yafe musu ya gafarta musu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masani dangane da dukkan komai hakiman mai hikima mai tsara al'amura yanda suka dace sai Allah ce walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati lalle tuba kan bata zama karbabbiya ba ga waɗannan da suke ayyukan sabo hatta idza hadara ahaduhumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta harto musu qala inni tubtu al-ana sai kace ɗayan su ya ce yanzu kan na tuba Allah ce walal ladina yamutuna hum kuffar waɗannan kan koda sun mutu to lalle sun mutu ne wa hum kuffar sai Allah ce ulaika a'tadna lahum azaban alima irin waɗannan na musu tanadin azaba azaba mai radadi Allah ta'ala ya kare mu
sadaka mu yi kyauta mu hano da barna
a Ramadan
mu yi juriya ɗan uwa da nafiloli a Ramadan
lale marhaba da wata
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren namu domin jin yadda aka kammala wannan wa'azin
Allah ce walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati lalle tuba kan bata zama karbabbiya ba ga wadannan da suke ayyukan sabo hatta idza hadara ahaduhumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta hararto musu qala inni tubtu al'ala sai kace ɗayan su yace yanzu kan na tuba Allah ce walal ladina yamutuna hum kuffar wadannan kan koda sun mutu to lalle sun mutu ne hum kuffar sai Allah ce ulaika a'tadna lahum azaban alima irin wadannan na musu tanadin azaba azaba mai radadi Allah ta'ala ya kare mu na daga cikin suffan bayin Allah na gari kamar yadda yazo cikin alqur'ani mai girma cikin suratu ali imran Allah na magana dangane da bayin shi na gari wadanda yake masu kyautatawa da Allah ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah na son masu kyautata aiki masu ihsani yace walladhina idza fa'alu fahishatan waɗannan waɗanda in suka aikata aikin sabo suka aikata wata alfahasha aw zalabu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullaha sai su tuna Allah da sun tuna Allah fastagfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu su tuba zuwa ga Allah sai Allah ce man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarar zunubai in banda Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata na sabu wa hum ya'lamuna alhali suna sani da sanin su ba sa gaggance su saba wa Allah ko su doge su ci gaba su kafe akan ayyukan sabo sallati ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim irin waɗannan suna da sakamako na gafara daga wurin ubangijin su wa jannatin tajri min tahtiha al-anharu suna da aljannatai wanda koramu ke gudana a karkashin wannan aljannan khalidina fiha za su dawwama a cikin aljannan Allah ce wa ni'ma ajrul amilin ma dalla daladan masu aiki ma dalla daladan waɗanda suka yi aiki Imam Abu Dawud ya rawaita hadisi a cikin littafin shi sunan da Imam Tirmidhi a cikin Jami'u Tirmidhi da kuma Ibn Majah a cikin sunan na Ibn Majah daga Ali bin Abi Talib Allah kara masa yadda Sayyidina Ali bin Abi Talib yace haddathani Abu Bakr yace Abu Bakr ya bani labari Abu Bakr As-Siddiq kenan babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon khalifan musulunci sai Ali yace wa saddaka Abu Bakr Abu Bakr yayi gaskiya wa saddaka Abu Bakr Abu Bakar yayi gaskiya wato Ali bin Abi Talib nan ke tabbatar da Abu Bakar mai gaskiya ne dan ya ce ni Abu Bakar ya bani labari sai ce wa sadaqa Abu Bakr Abu Bakar yayi gaskiya wato wannan kamar wani kalubale ne ko kuma wani raddi ne Ali yake ga masu zagin Abu Bakar As-Siddiq waɗanda suke ganin shi ba adali ba ko ba mai gaskiya ba Sayyidina Ali yace Abu Bakar yayi gaskiya qala Abu Bakr yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yuzinibu dhanban thumma yaqumu fayatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu la thumma qara hadhihi al-aya walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون سيدنا ابو بكر yace naji manzon Allah na cewa sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai aikata wani aikin zunubi sannan ya tashi yayi alwala yayi sallah nafila raka'a biyu kenan sannan ya nemi gafaran Allah face Allah ya gafarta mishi Allahu akbar Allah ar-rahman Allah ar-rahim wa rahmati wasi'at kull shay'in Allah ce rahmata ta mamaye komai ta yalwaci kowa da komai duk laifin zunubi tsakaninka da Allah inda ka aikata ka nemi gafaran Allah Allah zai gafarta maka kamar yadda babban sahabi Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda ya ba mu labari a cikin wannan hadisin daga babban sahabin nan kanin annabi kuma surukin annabi Aliyu dan Abu Talib wannan kenan sana Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi bin Abbas yake cewa waɗansu mutane daga cikin mushrikai suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun kasance ne sun yi kisan kai sun yawaita kashe-kashe da zubar da jini sun yi zinace-zinace sun yawaita zinace-zinace suka zo suka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi lahasan lalle ababan nan da kake fada da abun nan da kake kira zuwa gare shi lahasan tabbas abu ne mai kyau law tukhbiruna anna lima amilna kafara suka ce ka ba mu labari ina ma da zaka ba mu labari cewa ayyukan da muka aikata na zunubi na kashe-kashe dan ya ce kanu qarqatalu wa aktharu wazana wa aktharu sun yi zinace-zinace sun zubar da jini sun yi barna a bangasa annabi ya ba su labari shin ko akwai ni kafara yace fa nazala sai Allah ya saukar da والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الله يجي ودن ودن باسا كيرا وني تارد الله باسا شركا كينا باسا كيسان ري با تارد رند الله حرم تأكشيتا با تارد حكي نشريع با ba sa zina Allah ce duk wanda ya shirka duk wanda ya zubar da jini duk wanda ya zina yarka asama Allah sai ce yuda'af lahu al'azabu yawm al-qiyama sa'an ninnin ka masa azaba ranar tashin kiyama wa yakhlul fihi muhana zai dawoma a cikin wannan azaban agulakance a cikin wutan jahannama Allah sai ce illa man taba sai fa wanda ya tuba mahallu shahid sai zama ashe tuba shine maganin fadawa cikin azaba ta wulakanci ranar gobe kiyama dan uwa idan mun ji waɗannan hadisi da waɗannan ayoyi da suke nuna mana muhimmancin tuba da kuma falalan Allah da yanda yake so a tuba kuma yake gafartawa to ga waɗansu ababe kama haka abu na farko kamar yadda muka fada al-kilau an-dhanbi mutun ya bar zunubi abu na farko kenan yayi nadama annadamu ala ma fata mutun yayi nadama kan abin da ya aikata wanda ya gabata na zunubi sana al'azmu ala adami al'audati ilayhi mutun ya daura damara ba zai kara komawa zuwa ga wannan zunubin ba to wannan kenan to zunubai tsakanin bawa da Allah baka shiga tsakanin bawa da ubangiji Allah ya ce a tuba kuma an tuba zai gafarta akwai wadanda suka ayyukan sabo a boye suna jin tsoro a gansu suna jin tsoro a sani waɗannan akwai alamun imani a tattare da su shi yasa su gaggawan tuba Allah zai rufa musu asiri a lahira kamar yadda ya rufa musu asiri a duniya akwai waɗanda kuma saboda fitsara da rashin kunya da rashin mutunci da rashin tarbiyya su sabon Allah nasu ma a bainar jama'a suke yanci a bainar jama'a wani sai dauka sai ka zo kasuwa ko sai ka zo kan titi ko sai ka je stadium akwai waɗanda suna ma sabon Allah a haka to amma akwai wani hatsari da ake fadawa a wannan zamani shine sabon Allah a social media kaga mace da mijinta suna tika rawa cikin daki sun dauka kuma sun dora a Facebook ko a TikTok ko kuma a status din su na WhatsApp ko a Instagram kaga ana batsala ana rashin mutunci ɗan mata da samari suna ababai na rashin mutunci da fitsara da rashin tarbiyya bayan sun shiga ɗaki sun yi wasu ɗauki bidiyon wannan abun su yaɗa wa duniya a social media wannan lalacewa da mace kama ki sani ko ka sani ko ka yi deletion ɗin shi yana nan fa a record wani ya yi saving ɗin shi har abada to mu ji tsoron Allah sabon Allah a boye ma babban bala'i ne ina ga kuma sabon Allah a bainar jama'a ka nuna wa duniya ko ki nuna wa duniya ke mara kunya ne ke mara mutunci ne ke fito kina kalamai na batsa, kalamai na fasikanci, ko kuma aikata batsa, ko aikata fasikanci, a dora kuma a social media dan a nuna wa Allah mun yi din kai duk abin da zaka yi. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayin uwa, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu girmama alfarman Ubangiji. Wallahi mutuwa tana nan tana bibiyan mu. Wal mautu ta'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mutuwa kwatsam za ta zo ta dauke ka, mutuwa kwatsam za ta zo ta dauke ki kina cikin budurcinki, kana cikin samartakanka. Allah ba zai baka notice ba, kuma zaka mutu, zaki mutu. Allah zai tambaye ki wannan bidiyon da kika yada a Facebook ko a Instagram ko a WhatsApp ko kuma a TikTok ko a Twitter, Allah zai nuna miki wannan bidiyon da maganganun batsa da kike, da maganganun batsa da kake, da rashin mutunci da fitsara da duka aikata a nan duniya. Allah yana nan ya taskance shi. Wasu daga cikin bayan shi masu nanan sun yi saving, sun taskance shi. Allah zai kama ka da wannan laifin, amma tun kafin a kama ka da laifin, tun kafin gamuwarka da Allah, tun kafin gamuwarki da Allah, mu tuba, mu bar aikin sabo a boye, mu bar aikin sabo a bayyane. Shi yasa Allah ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Muhammad, kace da su Ubangiji na ya haramta alfahasha, ta fili da ta boye. Mu ji tsoron Allah, mu guji ayyukan sabo manya da kanana. Bayan nan abu na ƙarshe shine akwai kuma tuba da zaka yi wanda Allah subhanahu wataala ba zai gafarta maka ba, shine in ka cuci dan adam, abokin halitta, har sai ka nemi yafiyan shi. Idan wani abin shi ka dauke sai ka mayar mishi ta kowace irin hanya, ko ya sani ko bai sani ba. Akwai matakai da zaka bi ka mayar masa da zaluncin shi da kai ya sani ko bai sani ba. Idan ya mutu ka kaiwa magada, in baka san shi ba, bashi da magada, baka san inda zaka neme su ba. Wannan shine gaskiyan al'amari tsakaninka da Allah, kai sadaka da shi. Amma lallai in ka zalunci bawa, to Allah subhanahu wataala baya shiga tsakanin bawa da bawa. Matukar kana da ikon da zaka neme yafiyan shi, kana da ikon da zaka miyar masa da abin da ka zalunce shi da shi, to wannan shine sharadin tuba. Na hudu shine ka miyar bawa abin da ka zalunce shi, 419 ka mishi, dan faran shi kai, kazafi ka mishi, sharri ka mishi, duk abin da kai amana ya baka ka ci, ha intan shi kai, ka nemi yafiyan shi, ka nemi gafaran shi. Allah sai gafarta maka, Allah ta'ala sai yafi maka. Wannan shine zaman lafiyanka, wannan shine zaman lafiyanki, wannan shine zai sa Allah ya so mu, ya farin ciki da mu, mu mutu mu hadu da shi lami lafiya. Allah ta'ala ya mana albarka cikin rayuwa. Allah ya bamu ikon tuba kafin mutuwa. Ya Ubangiji, ka bamu ikon tuba kafin mutuwa. In mun tuba, Allah ka karbi tuban mu. Allah ka mana tsari da azabar wuta. Ya Allah ka bamu aljanna ka dan rahamanka. Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe. Ya Ubangiji, ka yaye mana kuncin rayuwa. Dukkanin fitintinu da musifu da ke damun kasashenmu da garurukan mu, Allah ka yaye mana. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya, ka bamu shugabanni na gari, ka hada mu da dukkanin alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Allah dan rahamanka, ya Ubangiji, ka amsa mana addu'o'inmu da ibadunmu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma sauraron mu, abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Dan haka annan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Aula daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke sallama da ku. Jama'a sharuwa lafiya.
Ya'an uwa da na filoli a Ramadan.